sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. Sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kawo mu ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'urar computer da lokacin da suke son kama tashar suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Talata 13 ga watan Yuni na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC, tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace, a ba mu dandanan labaran.
To Ladan, wata kotun daukar kara ta gwamnatin tarayya ta biyu a nan Amurka ta kada kuri'ar taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban kasa wajen aiwatar da kasashe shida, wato takaita musu waɗanda galibi musulmi ne su kone shiga Amurka da shugaba Donald Trump ya yi. Shugabannin harkokin kasuwancin kasar Burtaniya suna ƙara gabatar da buƙatunsu da suka shafi ficewar kasar daga kungiyar tarayyar Turai. Kana 'yan jam'iyyar Republican a majalisa nan Amurka suna matsawa fada shugaban Amurka ta White House lamba ta gabatar da faifan tattaunawar shugaba Donald Trump da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI idan akwai su.
Madalla, kanun labaran kenan. Haka kuma a cikin shirin za ku cewa bayan kammala taron da Manja Hanzu Al-Mustafa ya jagoranta a Kaduna, taron ta kai wa Professor Ango Abdullahi ziyara, ko menene dalili?
To shi yasa muka dauko su Ibo din da kansu idan su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu.
Har yau akan wannan wa'adin da matasa suka bawa yan kabilar Ibo, gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayoshe ya ce wannan bai dace ba.
Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce lamarin abin takaici ne, ba a cikin ra'ayin kasar mu irin haka ya rika faruwa.
Ha kuma idan muna lokaci ku ji tattaunawar da Sanusi Adamu ya yi da gwamnan jihar Taraba. Ha kuma na dauke da shirin tsaka mai wuya da karatu Alkur'ani, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jiya Litinin shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun ɗaukaka ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada kuri'a taka burki kan amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin shigowa ziyara Amurka. Kotun ɗaukaka ƙara ta tara da ke birnin San Francisco ta kada kuri'a bai ɗaya jiya Litinin na ƙin amincewa da umarnin wucin gadin da shugaba Trump ya bayar bisa hujjar cewa shugaban ƙasar ya wuce gona da iri da ya bada wannan umarni a ranar 2 ga watan Maris na kare ƙasar daga 'yan ta'adda da ke shiga Amurka. Kwamitin da ya kunshi alƙalai uku ya ce yayin da dokar shige da fice ta kare 'yan ƙasa ta shekara ta 2952 ta ba shugaban ƙasa iko kan aiwatar da wasu wato masu shigowa Amurka da kuma tabbatar da tsaron ƙasa, batun shige da fice ko da na shugaban ƙasa ne ba abu ne da ya rataya a wuyan mutum guda ba. Hukuncin da kotun ta yanke jiya Litinin ya ƙara ƙarfafa hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta hudu da ke Virginia ta yanke, wadda ta goyi bayan hukuncin da wani alkali a jihar Maryland ya yanke na taka waɗansu ɓangarori umarnin barki. Sai dai kotunan biyu sun ba da hujjoji da suka saba wa juna.
Shugabannin harkokin kasuwancin ƙasar Burtaniya suna ƙara gabatar da buƙatunsu da suka shafi cewar ƙasar daga kungiyar tarayyar Turai, yanda suke ƙoƙarin amfani da sakamakon zaɓen da aka gudanar makon da ya gabata da ya raunana jam'iyyar Conservative ta Theresa May da ta gaza samun rinjaye kai tsaye a majalisa. Suna kamun kafan gwamnati ta nemi dangantaka ta ƙud da ƙud da ƙungiyar tarayyar Turai fiye da yadda da Ms. May ta yi niyyar yi da farko, wadda take ƙoƙarin ci gaba da mulki aƙalla na ƙanƙanin lokaci yayin da take fuskantar fushin jam'iyyar ta bisa sakamakon zaɓen da aka gudanar a makon jiya. Yana da wuya a iya faɗin irin tasirin da rashin tabbas da harkokin siyasa yake da shi a kan gwamnati, wato shugabannin cibiyoyin kasuwanci, da kuma irin illar da zai yi ga tattalin arzikin Burtaniya idan ba a ɗauki matakin gaggawa ba, in ji Martins. kimanin kashi 72 cikin 100 na wakilan kungiyar da ke tattaunawa a madadin cibiyoyin kasuwanci sun ce ya kamata batun sake cin motar jejeniyar cinikayya ta kasance abu mafi muhimmanci ga sabuwar gwamnati. Shugabannin harkokin kasuwanci da ke daukar sakamakon zabe a matsayin kin amincewa da shirin mai na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai suna kira ga Prime Minister da tabbatar da yancin zaman kasar ga yan kasashen Turai miliyan 3 da suke zaune a Burtaniya a halin yanzu bisa hujjan cewa suna da tasiri ga tattalin arzikin kasar. Suna kuma so su iya gudanar da harkokin kasuwancin su a kasuwar daya ba tare da biyan kudin fito ba.
Yan jami'ar Republican a majalisar dokokin Amurka suna matsawa fadar shugaban Amurka ta White House lamba ta gabatar da faifan tattaunawar shugaba Donald Trump da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey da aka kura idan har akwai su. Tana yiwuwa faifan tattaunawar zai warware kace na ce da ake yi kan ko Trump ya buƙaci Comey wanda yake jagorantar binciken da ake gudanarwa kan shishigi da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa Amurka da aka gudanar bara. Ya dakatar da binciken da hukumar ke gudanarwa akan wanda Trump ya fara zaba a matsayin mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Trump ya kori Flynn sabili da yin ƙarya akan hulɗarsa da jakadan Rasha a Washington. A bayanin da ya yi gaban 'yan majalisa makon da ya gabata, Comey ya ba da bahasi cewa yana jin Trump yana so ya daina binciken ne lokacin da ya gaya masa cewa yana fata Comey zai watsi da binciken Flynn. Trump ya ce bayanan Comey kan tattaunawar da suka yi a kai Flynn ba daidai ba ne.
Kungiyar IS ta yi kira ga magoya bayanta a duk faɗin duniya su kai harhare a wannan watan mai tsarki na azumi. Wanda yake kiran kansa kakakin kungiyar ne ya yi wannan kiran a shafin sadarwar intanet na kungiyar ISIS da ake kira Telegram. Kasashen da suke shirin kaiwa harin sun hada da Amurka da Rasha, Australia, Iran da Iraq da Syria da Philippines da kuma kasashen Turai. Kungiyar IS ta dauki alhakin tawayen harin da aka yi a Tehran da aka halaka mutane 12. Kakakin ya yi kira da ƙara kai har-haren bom a Iran da cewa yanar gizo ta fi ƙasar ƙarfi ma. Kungiyar IS ta saba kira ga magoya bayanta su kai har-hare lokacin azumi da aka fara ranar 26 ga watan Mayu da za a kuma gama ranar 24 ga watan Yuni.
To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kungiyar tarayyar Turai da na ƙasar Turkiyya za su gana yau Talata a birnin Brussels da nufin sake ci gaba da tattaunawa kan harkokin Turkiyya, wato kokarin Turkiyya na shiga kungiyar da aka shafe shekara da shekaru ana jan kafa a kai.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da batun ziyara da tawagar Manjo Hanzu Al-Mustafa ta kai wa Professor Hango Abdullahi kuma Isa Lawal Ikra ya tambayi Manjo Hanzu Al-Mustafa makasudin wannan ziyara ta su ga Professor shine yace
mun zo ne saboda yayi sa bakinsa akan yanda za a zauna da kasar nan lafiya musamman wannan tashin tashina da ta taso. To shi yasa muka dauko su ibo din da kansu don su zo su fahimce shi su manyan kuma su fahimce mu kuma shi kuma idan ya ji daga gare su ya ga sauran yan uwansa iyayen mu na bangaren arewa dan su san cewa wannan magana ta mutu su yi wa gwamnoni magangana su yi wa sarakuna su yi wa su manya na arewa gaba daya.
Me ya jawo hankalinka ne kace shi a kasar nan ta ci gaba da dunkulewa?
Tun fil azal ni an taso mu da aqida ta sanin cewa Najeriya ita ce a gaban mu. Tun ina da anini daya ni na yaki na zo kuma sauran kasashe da kaga sun shiga cikin wahaloli baka san irin mu abin da muka yi ba, watakila ina cikin Liberia, Gambia, Sierra Leone, naje Chad, naje Bakassi kuma duk wani rikici da ka gani a Najeriya nan daga 1983 bana jin akwai wanda bani a ciki sai dai wanda ta same ni ina prison so wanda kaga yana neman rikici bai san rikicin bane to shi yasa muke son kasar nan ta zauna lafiya
kun ne musulhu yanzu amma kuma akwai sanarwa da aka riga aka bayar cewa matasan arewa da suke wacce magana a kama su
mun fada a gurin conference da aka yi gwamnan Kaduna ya sake su kuma ya janye wannan doka ba amma hurumin ta kwata kwata
to ko me ya jawo hankalin shugabannin wasu kungiyoyin dake kokarin ganin an tsaga wannan kasa dan samun biyafar zuwa jihar Kaduna akan maganar zaman lafiya Chief Rap Wazurke shine shugaban kungiyar nan da ke hankoren tabbatar da kasar Biafra a wannan kasa da ake kira Masop a turance kuma a taƙaice.
The purpose of my being here is to extract assurances from my brothers and friends in the north that the peoples are safe in Nigeria and in the north as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria and to assure them that there is no cause for alarm.
Yace makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na Kaduna shine neman tabbaci daga ƴan uwana da abokaina dake arewacin Najeriya kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da ƴan kabilar Ibon dake arewacin Najeriya kamar da yadda ni ma na tabbatar da cewa Hausawa da ƴan arewacin Najeriya dake yankin mu na kabilar Ibo ba za su fuskanci wata barazana ba wannan taron zaman lafiya da nufin ganin Najeriya ta dinke guri guda dai ya biyo bayan daga karan da wasu matasan arewacin Najeriya suka yi ne cewa tunda dai ƴan kabilar Ibo sun matsa sai an tsaga wannan kasa to su bar arewa su kuma ƴan arewa su dawo gida Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to har yau akan wannan batun samun zaman lafiya wannan karin wakilin sashen Hausa a Benin Badu ne ya tattauna da gwamnatin jihar Ekiti Ayo Fayoshi akan wannan batun inda Hassan Umar Tambole ya fara tambayar sa ina mafita akan wannan dambaruwan shine sai gwamnati ya ce
that is an unfortunate development it is not in the interest of our country for these kind of things to be happening one sad thing is that Nigeria has divided or is more divided than ever before in the last 2 years it is not in the wish of Kafa Bagewa Zeke Awolowo that Nigeria will not be together. Again, it is not in the wish of our forefathers that we should divide. I just want the federal government to behave like a father to all and listen to them. If you dialogue with them, dialogue is always the best option to solve problems. The tension in Nigeria is too high and too much.
Gwamna Ayodele Fayoshi yace lamarin abin takeici ne ba cikin ra'ayin kasar mu irin haka ya rika faruwa saboda kasar Najeriya ta fi rarrabuwa a cikin shekaru biyu da sun ka wuce kuma wannan ba son shugabanni ne ba irin su Tafawa Balewa Dr. Namdi Azikiwe da Chief Obafemi Awolowo cewa Najeriya ta rarrabu to al'ummar Ibo na neman su balle su kafa kasar Biafra me za ka ce mai girma gwamna
But when you handle it very well in Europe, the way out is for the federal government to change their attitude. Nigeria is a country of so many ethnic groups that should be well managed.
Muna Fayoshi yace wannan ba abinda shugabannin mu na da suke ra'ayi ne ba a rarrabu amma ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta zama kamar uba ga kowa a saurare su a yi sulhu saboda sulhu ita ce hanya mafi kyau a shawo kan kowace matsala zaman daddare yayi yawa a Najeriya a zauna da al'ummar Ibo a tattauna da su kana nufin a bar al'ummar Ibo su kafa kasar Biafra Sai gwamnan na jihar Ekiti yace a'a ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine Najeriya ta kasance daya tilo ko a Turai akwai matsala ga Northern Island sun ce za su tafi da wasu bangaren Turai su ma suna son su tafi kowa na iya cewa zai tafi a saurari kowa gwamnatin tarayya da kula da kowa gwamna Ayodele Fayoshi yace mafita gwamnatin tarayyar Najeriya ta canza dabi'unta Najeriya kasa ce mai kabilu da yawa kada yi amfani da karfi a rufe bakunan wasu jama'a kalamin gwamnatin jihar Ekiti Ayodele Fayoshi kenan a tattaunawar da ni da shi ta wayar tarho Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to kafin ku ji abin da ce ga wannan
Wani lokaci gwamnati zai hanganesa abin da zai faru mutane kuma ba za su gane ba ba wai muna taman baki ba duk wani garin da zai girma dole sai ya bar baki sun shigo amma in bakin zai zo da damuwan tare hankali to dole kai kuma ka tashi tsaye don waye baya son baki ana son baki mai arziki
to a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin shin wane ne ke wannan magana a ina yake wannan magana kuma me yasa yake wannan magana Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 15. Da kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Na fi gwamnati nan experience. Na fi shi dadewa a siyasa. Na fi shi sanin aikin gwamnati. Saboda haka dukkan wani shawara da gwamnati nan zai yi. Idan na siyasa ne dole sai ya tsakuri. Abinda yan adawa suke gani a Adamawa kamar ni ne na zama ginshikin wannan gwamnati to idan aka yaƙe ni aka kauda ni to ana ganin za a iya cinye gwamnan nan ba tare da wani ɓata lokaci ba
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya a hali yanzu a duk siyasar jihar Adamawa watakila ba wani sanannen sunan da ya kai na Abdulrahman Abaji Meta wanda shine shugaban ma'aikata na gwamnatin wannan jiha din kuma ba wanda dalili yasa sunan nashi ya fice ba illa saboda irin kalaman siyasan da yake yi wanda wasu suke ganin kamar sukan janyo shi gwamnatin jihar Umar Jibril Bindo matsaloli iri-iri an dade ana ta cece ku cewa kai ne wannan kalaman amma ganin cewa bamu taba samun damar jin martanin sa ko abinda zai ce kan wannan maganganun da ake kansa ba yasa muka gayyato muka kira shi Alhaji Abdulrahman Abuji Mita ta waya domin mu kada mishi wasu daga cikin maganganun nashi kana mai mishi tambayoyi akan su ne martanin da zaka fara mai wa mutane da ke zargin cewa kana sa gwamnati cikin matsaloli saboda irin maganganun da kakan yi na siyasa
yanzu dole ayi wannan zargi domin gwamnati ake yanzu irin wayannan maganganu nayi gaba da su a lokacin da ake campaign domin ni ne nayi director general na campaign na wannan gwamna ni ne na dauke shi muka kewaya mazabutan siloli 226 da ke Adamawa na biyu wannan gwamnan a gidana ya tsaya zabe domin a lokacin da ake adawan tafa har kusan secretariat na jam'iyya ba mu isa mu je mu yi wani taro a wajen ba dalilin kuwa yan adawa sun fi mu karfi da wannan secretariat saboda haka campaign office na gwamna campaign director na gwamna yan campaign din director na gwamna a gidana muka yi masa campaign muka zaga da shi ko babu irin maganganu da bamu yi ba wannan dan adawa ba su yi nasara ba Allah bai ba da mulki ya zai ba mu mulki muka samu nasara da aka samu nasara kuma aka kafa gwamnati gwamna ya dauke ni ya ba ni chief of staff nasa abin da nake so ka sani ba shi na fara yi chief of staff ba na yi chief of staff a gwamnatin yaku shekara 2 na yi commissioner shekara 7 saboda kamar ganganu irin na adawa babu irin wanda ba yi ba babu irin wanda ba a mai mini martani ba yanzu akwai wata magana specific wanda kake so ka ji jawabinta to wata kila sai ka gaya mini gashi amsa
ai yanzu ai ba ma haka ba kadai ba Alhaji Abdulrahman zan ma sa ma wasu daga cikin maganganun da kai ina son in ji sharhin ka kansu domin kansu ne ake zargin ka da wasu cewa kana sa gwamnati cikin matsaloli amma kafin sannan abin da ke son ka warware mu jama'a shine shin maganganun da kakan yi su ne a matsayin Abdulrahman Abaji Meta ko kakan yi su ne da yawan gwamna kuma in da yawan gwamna ne shi gwamna yana sane da su kafin ka yi su ne
ba na magana da yawan gwamna domin gwamna ma sane ne a jami'ar a APC domin mun riga shi ma shiga jami'ar APC
saboda haka duk maganganun da kai naka ne na kanka
duk maganan da nake yi a siyasa na wani abinda yan adawa suke gani a Adamawa kamar ni ne na zama ginshikin wannan gwamnati to idan aka yaƙe ni aka kauda ni to ana ganin za a iya cinye gwamnan nan ba tare da wani ɓata lokaci ba
yawwa ka taba mai domin daman sautin farko da nake son in sa wannan magana da kai yanzu shine ka ji shi tukuna sannan kai min magana
Abdulrahman Abba na dai ku ya dan iska yana ya sa su ne mai dauriya ba ni yake so ya yanka ba gwamna yake so ya yanka amma bari ya kashe mukarraban da kake waye da shi
irin wannan magana kana da wa kake wannan magana ne wa kake nufi yana
abin da na faɗa ai shine maganar da na ga maka kafin ka sa wannan
shine nace ma abun ya zo daidai da maganar nan shine kake magana cewa mutanen da suke suke kawo maka hari ba wai kai suke auna ba suna auna gwamnati ne abinda kake cewa kenan
wannan kwarai saboda na fi gwamnati nan experience na fi shi dadewa a siyasa na fi shi sanin aikin gwamnati saboda haka dukkan wani shawara da gwamnati nan zai yi idan na siyasa ne dole sai ya tako ne dole ne gwamnati in zai wani abu sai ya nemi shawara domin mu ba shi shawara
to Alhaji Abdulrahman Abu Jimiti kenan shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa a shirin mu na gaba zamu ƙara saka mishi maganganun da yayi wanda suka hada da inda yake cewa su Atiku Abubakar wazirin Adamawa kawai za su bayo ƙuri'un Adamawa din a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2019 da kuma barazanar da yayi na cewa idan Buhari bai ba su ƙarin mukamman gwamnatin tarayya kuma masu mai ba to jihar tasu tana iya barin APC ta shiga wata jam'iyya yanzu kan bari mu maida ku ga fafatawa da muke ji da man tsakanin kwamishinan watsa labaran Adamawa din Ahmed Sajo da wani kusa siyasa wato Muhammad Iliyasu Gamawa mu ji gaskiyar ko har sun fara neman wani da za su tsaya da gwamna a shekarar 2019 din ba bindo ba
wai yanzu wace majiya ta tsagunta mana kan cewa da mun tuku tuni wani kuka dauke da mu kuna kokari ne ku kafa wata tafiyar da za ku zo wata kila ku kawo ne dan takara a shekara ta 2019 tuni hausun so musun sunawa misali akwai ɗan APC Abuja tuni sun hada kai da ku me yasa kuka bari ko kuma menene gaskiya batu
wani a bakin ka nake je ka san ku ɗan jarida ku ne kuno mutane ku ne kuma idon su mu a matsayin mu ina jin barin kai ka inda kake so in kai ka taro da muka yi na pen group mun ji hankalin su ne su tabbatar akwai mutane a bayan su kamar yadda aka watsar da mu sai su ma sun watsar da mu to shine muka ji hankalin su muka yi musu dukan babban bargo kuma suka gane kuskuren su suka ba mu hakuri suka ce in Allah da za a tuna baya to dan haka maganan wani dan takara ko a nema ko kar a nema wannan kasan wajibi ne kamar yadda ka san in magarba ta za ka yi sallah dole ne ɗan takara su fito
wai mudini da zan kaga me zai ka hayakin ba wuta tambayar da ake kan cewa tuni yanzu haka kun so mu tunani kan cewa akwai wata sabuwar tafiya da za a yi a shekarar 2019 a Adamawa wani kila ma ka isa fa ku wai menene madufan ku ne ganin kan cewa anya ba
mu manufar mu
ko kuna tana tsakuwa ku bai aya tsoro ne
mu manufar mu ba wai maganar ta wani aya tsakuwa ko aya ta ji tsoro ba ai tsakuwar ka dole ne mu taudata ko ayar ta ji tsoro ko kar ta ji tsoro za mu tauna wannan tsakuwar maganan kuma dan takara ni a siyasance a matsayina ba ni da ra'ayin ko ne dan takara har shi gwamna sai na ga yadda ta kaya idan an kyautata mutanen APC da ACN da ANPP wallahi tallahi 100% za mu ba shi goyon baya idan ko ba a kyautata mana ba a yadda muke tafiyar na abushe a kanjame muna nan kaman tsirkiyar baka to wallahi tallahi akwai matsala
Alhaji Gama zamu dawo gare ka yawa na ga yana mushi amma wani tambayar da zamu
bari tambaye ka dan Allah wani dan takara ya fito yanzu me zai gaya wa mutane mu ai mu mun gama ai yanzu duk dan takara a nan Adamawa ina kai ka duk wani talaka a Adamawa in dai zaka fito kai zawarcin sai ya zabe ka yanzu ba za ka wuce gaya masa ga abin da muka yi a ƙasa ba
za a ci
mu riga mun yi ayyuka ba hanya kadai ba kuma muna kan ayyuka na gaya maka in akwai akasi a tafiyar nan za mu gyara shi mai girma gona mai sauraro ne wallahi kuma gwamna ne na talakawa
kamar yadda kake fara kan cewa matsalar ba shi bane kan cewa ya bari ne tamkar mutum ne wai abin da ake kira bagar kunama a cikin wando kan cewa mudin ta tashi harbi kuma ya ce masa barna ne
wallahi to amma ina so ka sani wallahi da gwamnan nan ba shi gwarzo ne ba kuma ba shi ke rike da jan akalan gwamnatinsa ba da ayyukan nan da kuka ga akai wallahi da ba a yi ba
a wani batu da misalar zai kuna cewa kun yi kuna cewa a shi na kaza ne ba ruwansu da kaza amma wasu na gani kamar kan cewa akwai gidan da yake a tafiyar siyasar Adamawa gani kan cewa misali akwai gida akwai gidan Yaku akwai gidan Atiku akwai gidan wannan menene gaskiyar wani gida kuke ne
Bama muna gidan da Allah ya kafa tubal ya bamu Allah Ubangiji subhanahu wataala shi yake nada gwamna Allah Ubangiji subhanahu wataala shi yake bai mutum gwamna Allah shi ya ba Muhammadu Umaru Jibril bindo gwamnan Adamawa shi yana takama da hukuncin Ubangiji yana takama da talakawa da suka fita suka shara na suka sharuwa suka
amma laji ilansu na kana mun amma kowa san kan cewa akwai kai ba gidan da ba mu siyasa Adamawa ne
eh to ai wawa baba hokaci ba dai iya cika suwa gida zai koma a Adama akwai gidaje da yawa na siyasa kana ji ko amma ba taba yin gida mai albarka irin gidan Murtala in yako ba kaga ni dai nayi adawa da shi nayi adawa na fita hankali ba a taba yin siyasa da ne adawa zamanin Murtala in yako ba
to maganar canke da ake magana kan cewa zai fito watakila ƴan siyasa Abuja akwai ƴan Kwankwasiya akwai ƴan Yakusiya watakila ma akwai ƴan Babaciriya akwai Rubadiya akwai Marwayiya
wannan duk bana ciki dubana
amma kusa su akwai su APC amma kusa akwai
ni kan ban sani ba ni ina nan a APC bayan ina nan a APC kuma ce mai girma commissioner karya manta gida na siyasa dole akwai shi ai a yanzu in aka tashi lissafi za a ce a gidan yaku mutu uku kawai aka dauka commissioner kuma shi ma ya sani mu ma mun sani duniya ta sani da shi da Abdulrahman Bishika da Kadala banda su wane ne asalin gwamnatin yaku kuma yako ya bada ya bada gudumawa 99 a zuwan gwamnati
ba da ma ai dai daga cikin ma watakila don na san kamar da wata majata tsagunta min kan cewa cikin ma wanda za a karama wa suna gani kamar kan cewa ma akwai baraka tsakanin yako da wannan ku ne wai shin ma akwai baraka don mutan sa gani kamar akwai baraka tsakanin sa ma da Bindu ko kaza mina gaskiya
a iya sani na ko gobe da za a yi taro a nan na kaddamar da hanyoyi da aka yi a cikin abubuwa da za a yi a wannan taro na kaddamar da hanyoyin nan akwai kuma za a rada ma wasu hanyoyi sunaye an kuma rubuta wa mutane waɗanda za a karrama da sunayensu a waɗannan tituna kuma ina da tabbacin cewa akwai sunan Murtala Haman Yaron Yako a cikin waɗanda za a karrama a wannan tafiya da ake yi kuma an rubuta masa takarda har an samu ansin cewa ya samu takardar nan kuma ya amince da abin da za a yi masa
so ya da jita-jita kan cewa akwai rashin jituwa tsakanin bangaren Yako da kuma bangaren shi gwamna Bindu
to a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wato mu dawo inda zamu ji irin dangantakar da ke gudana halin yanzu nan tsakanin gwamnati da ke ci yanzu shi Bindu din da kuma tsohon gwamnan Murtala Yako sannan kuma zamu kawo muku ci gaban hirar mu da shi Abdulrahman Abu Jimeta shugaban ma'aikatar jihar ta Adamawa kan kalamansa na siyasa da ke janyo hankali muna godiya ga su bakin namu Alhaji Ahmed Sajo commissioner watsa labarai da kuma Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci tattauna da ya dauko mana a can Yola da madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwata ne a Washington
to a gaida Aliyu da tawagarsa yanzu kuma ga karatu da Qur'ani mai tsarki
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصدين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
Sarakallahu al-azim yanzu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce
Jiya Litinin shugaba Donald Trump ya ƙara samun koma baya domin wata kotun daukar ƙara ta gwamnatin tarayya ta biyu ta kada ƙuri'a ta kaburki kan amfani da ikon sa na shugaban ƙasa wajen takaitawa ƙasashe shida galibi musulmi su kunin kawo ziyara Amurka Kotun daukar kara ta 9 da ke birnin San Francisco ta kada ƙuri'a bai ɗaya je Litinin na kin amincewa da umurnin wucin gadin da shugaba Trump ya bayar.
To madalla da takaitaccen labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu Ahmadu Kwa da ku a nan sashen Hausa musamman Grace Afiru Abdul ta yi gabatarwa. Sai salamu abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Jonah ni Ladan Ibrahim ke cewa sai anjima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.